Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo da shi a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Ta biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi amma Amurka na duba wasu matakan abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An ji ba kada Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman benin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta da inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sakin ta aka yi da haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bagin penti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko Ms. Kalal Larcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja?
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Ah, wai da ikonin zancen murja ai ta damu da kowace al'umma ba.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hassan na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da General Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasin din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On entend de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Wadannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da hadurra masu yawa dangantaka abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi arwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wannan kike musu farashin dukuwar a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin duka, shari'a ta kade take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shirye ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkanmu da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cecekucin da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikin ta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, bibin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya didi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi General Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar Farafula wadda ake cewa Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashe sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya din su ce su ne ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashe sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger, wato idan ta fita sai da yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa sune za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wanda mataki da aka dauka ni ga lawa gani wa'anda hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadar kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tunci kan mu ciki kinin wanga so jawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba musu yin nishar bane ba
duk dan ta addan daga mai duk wuri sai sake ni sun ba mai babu daji zan shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai zan tafi da ta kace ha faranti zo ga mun da wasu ne bakin bodin Niger da tattale mu an taka an tsalko daga gare su zuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Sai da Yawo ne abun da yayi da sunan Sai da Yawo a matsayin shi na shugaban Sai da Yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khar Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko Sai da Yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita Sai da Yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita Sai da Yawo ke da ilimi. Sun gudu sun ga juna miki sun ga a cikin murin da aka kawo a ya kuma ga wace da kashi. Na shi sun na fashe wannan baka. Don minista ta maya bayan ya hawa gidan shi. Sai da Yawo ke da ya kuma ga wani. Lagos an kawo ta inda sun suna ke.
Ana da mutar da 75.
Shi ma general ne mai zuwa mulki. Sai kun ce a lieutenant colonel na lieutenant colonel na Niger Lamizana yana general na wata wadatar don Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Tinku na Benin Wunni Taya kwanan ne shi ma a Wunni Taya kwanan ne ya yi yin mulki shi ma yawo na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wani mutane shi ne a gidi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so shi ne sun gaji mulki ko da suna gazon ka tara ko ya zai yi shi da zama
amma kuna cewa kamar da musulmi tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma ga president da nan to ina ne demokrasi ke take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani ku kasa a nuna kasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi su da so ne su masu gaji sun ga samu kasar da uku kuma sai ne masu gaji uku su su gida ku da mu planning da tattalin arziki na gaskiya yau ba ka san inda aka buga kudin gaba ba ka san inda aka zancen shi sai da wayin ta ba faransanci community economic development lafin dubos to ina economy shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su ba tana zuwa dole kuma ta zo dan in ba ka da yanki kana da mutum ba ka da bola abin bola kina ni yayi ne bai ba ka ja mu da ne ba ka da birke da baka da kobiya ne kana ganin dalalun mutan daga kana dore ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ciwo na matsayin da muke tsanye da muke cikin shekara 50 ba su ga bayan kusa hace ne ego ɗan Nigeria da Nigeria ba mai rabo
president an tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi civilian convention ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannanmu ne Burkina Faso kannanmu ne Nigeria kannanmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwatanci kwar da sauran su duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa su kai Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga hisan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya
fi amma kuma yana magana kun samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa na Abu Sani da Abu Sani na an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba'in nan da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ta rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi tahiru na jiya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki kafin da shi jiya tahiru gimba ne makan adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali in ce ni kai yana president an nigar sai da sai da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a Najeriya ba inda da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah da matakin nan
mu ba mu fata haka ma
ba zan da ai shi yayi ruwa
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta zafi saman tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu nan ne daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wani masara ba mu yanzu tsantsar kimo da Benin wannan da aka like ka san ɗan Nijar nan suka yi asara ka san ɗan Nijar nan suka talauke ka san kai akwai ɗan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajen mu to ji ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukumar hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda gashi a nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can ya ka fahim ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa ya ka sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mure ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure kokun kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinin wanda sojawan wanda abu da suka yi wanda ya sasu wallahi ba masoyin ne shar bane ba
president ta yi ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko ko a bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yi tabu ya kwanta ba zai yi ce amma ragon nan ya tashi
ba zai ga ko ya tashi ba ta cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ga nan
kuma babu wata maganar gara
babu wani tsari amma ne ne da ai ga IOS ga IOS ga IOS ga CDO a tattauna gyara gyara da zamu yi na fawon goda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani visa in ka maka visa in babu visa mu yi shaka
nan ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
Afirka ne ake fadi babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fita ya hidiwale ne ba kali albashi kowa ya san gidan ramin aiki yana fita abin da turuwa ta aje ka adama adama a ce kinan alheri gare mu muna san gobe mu sai cikin kasashe masu haske ga duniya dole hita mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zancen ya wani dan wani alaka ya ce a ayyuka an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka kai kai ma yanzu babu mai gonan gata ba ku mu babu inda zaka kai kai kiwo babu inda zaka kai kai ma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma sai ashirin ne bis 36 kenan ya kai nan ga duk dan ta'adda daga mai duburi sai dai sai kin sun ba mai babu dani zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ranka kin daga sai ka ce ha Faransa zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattare ni ka taka dan ta alƙawari daga Yesu zakwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka shigo da mashin su biyo tattalin gwamnati a duk hilin je mu shigo ma ni
kai can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta da kai da kai na so da yin da habu bi suna ga kula da godan Niger da Nigeria
madalla to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Aljeri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mana yanzu Mr. Kelvin ka washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.